Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Niya da Dalol. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis 16 ga watan Mayu shekarar 2019. Sunana Daula Salim tare da Alheri Grace Audu da ma sauran abokan aiki muke cikin farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin sanar da sabon tsarin shige da fice da zai tattare yawan waɗanda ake ba izinin zama Amurka bisa dalilan dangantaka iyali ko kuma dalilan jin kai. Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba su aikin gaggawa da su fice daga Iraki yayin da 'yan majalisar dokokin Amurka ke bayyana fargaban shiga yaki da Iraki Iran. Kana gwamnatin Amurka ta biya manoman kasar sama da dala miliyan 8,500 biyo bayan koma baya da ƙarin harajin da China ta yi ya haifar.
To kanin labarin kenan aka ji. A cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa wata jam'iyya ta umurci kotu da ta dakatar da rantsar da shugaba Muhammadu Buhari. Sai dai masu kula da lamura na cewa wannan koma baya ne bisa ga dalili cewa
idan ka ce ka rantsar da shi ka ba da dama rudu ya shigo cikin harkokin siyasar mu.
Muna kuma da rahoto kan shirin zuba jari da kamfanin Microsoft ke yi na haɓaka yanar gizo a nahiyar Afirka. Sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Grace Audu za ta gabatar. Sannan muna dauke da karatun Alkur'ani mai girma. Amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Audu. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin sanar da tsarinsa na shige da fice a yau Alhamis din nan, tsarin da zai rage ba da izinin zama Amurka bisa dalilan dangantakar iyali da kuma dalilan jin kai. A jawabinsa ga manema labarai, wani babban jami'in gwamnati ya ce shirin zai ba da ƙarfi kan kula da harkokin tsaro da kuma fifiko a kan cancanta, da ya jaddada cewa batu ne da yake ƙara ba da samun wato wanda yake ƙara jawo hankalin al'umma. Bisa ga tsarin na shugaba Trump, za a ci gaba da ba kimanin mutane miliyan 1,100 izinin zama a Amurka kowace shekara. Sai dai za a sauya tsarin yadda ake kasaftawa, inda za a ba da fifiko kan ƙwararru da kuma mutane masu ilimi da za a iya ɗauka aiki ko kuma za su iya zuba jari a maimakon waɗanda suke da dangi a Amurka ko kuma buƙatun jin kai. A halin yanzu kashi 11 cikin 100 ake ba izinin zama Amurka da suke da ƙwarewa. Kashi 66 cikin 100 sabili da suna da dangi da ke da zama a nan Amurka. A ƙarƙashin sabon shirin za a riƙa ba kashi 57 cikin 100 na waɗanda suke da ƙwarewa izinin aiki a nan Amurka, yayin da za a ware wa waɗanda ke da dangi a Amurka kashi 33 cikin 100 kawai. Waɗanda suke da buƙatun jin kai kuma kashi 10 cikin 100 daga kashi 20 cikin 100 da ake badawa a halin yanzu. Za a soke baki ɗaya tsarin bada izinin zaman Amurka ta hanyar tambola da ake kira Visa Lottery, wanda a halin yanzu ake ba mutane 50,000 kowace shekara da suka fito daga ƙasashen da ba su da yawan al'umma a nan Amurka izinin shigowa da kuma zama a ƙasar. Amurka ta umarci ma'aikatanta da masu aikin da ba masu aikin gaggawa ba su fice daga Iraki yayin da 'yan majalisar dokokin suke bayyana fargaban shiga yaki a Iran. Za a janye jami'an da ke aiki a ofisoshin jakadancin Amurka daga Bagadaza da Idlib ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Trump ta bayyana barazanar da dakarun Amurka a gabas tsakiya suke fuskanta daga Iran da kuma sojojin hayan Iran. 'Yan majalisar sun kushe wa ɗaukar wannan matakin da kakkausar murya a zauren majalisa. Akwai dalilai biyu da za su sa a umarci ficewa. Na farko, nuna ƙwaƙƙwaran bayanin leƙen asiri cewa mutanenmu suna cikin haɗari, ko kuma ana shirin daukar matakin soji akan Iran inji babban dan jam'iyyar Democrat a committee hulda da kasashen ketare na majalisa Robert Nezendex daga jihar New Jersey ya kara da cewa gwamnatin Trump bata gabatar da wannan bayanan gaban committee nan ba da ya shafi rahotannin sirri da suka sa aka dauki wannan matakin ko kuma abin da suke shirin yi a Iraki ko Iran Menendez ya buƙaci jami'an gwamnati su yi wa kwamitin binciken cikakken bayani kan duk wani shirin shiga yaƙi a Iran. Jiya Laraba, gwamnatin Amurka ta ce kawo yanzu ta biya manoman Amurka sama da dala miliyan 8,500 domin rashin kasuwar hajarsu a China da sauran abokan kasuwancinsu sakamakon harajin da Amurka ta ƙara wa Beijing da sauran gwamnatoci. Barat Trump ya alkawalin ba manoma tallafin dala miliyan 12,000,000 musamman manoman waken soya da alkama da masara da kuma masu kiwon aladu. Trump ya ce zai nemi ƙarin dala miliyan 15,000,000 daga majalisa domin tallafa manoman da ƙarin harajin da China ta yi ya shafa wanda ta ƙara wa kashi 25 cikin 100 kan kayan noma da ake sayarwa a ƙasar ta China. Amurka tana sayar da waken soya na kimanin dala miliyan 15,000,000 a China kowace shekara. Sai dai harajin da China ta kara kan kayan da ake saya daga Amurka ya sa aka rage yawan waken soyan da ake sayarwa a China. Ya kuma sa Beijing ta fara sayan waken soyan daga waɗansu ƙasashe. Trump ya dora shafinsa na Twitter jiya Talata. Ranar Talata yana cewa manomanmu masu kishin ƙasa za su kasance waɗanda za su fi amfana daga abin da yake faruwa a yanzu. Muna fata China za ta mutunta mu ta ci gaba da sayan kayayyakin nomanmu da suka fi inganci. Idan ba haka ba, ƙasarsu za ta cike gibin bisa ga yawan abin da China za ta saya. Kudin zai fito ne daga makudan kuɗaɗen harajin da za a biya Amurka sabili da ƙyale China da waɗansu yin harkokin kasuwanci da mu. An daɗe ana mancewa da manoma yanzu lokacinsu ne. To kuna son labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar ya ce an kashe akalla sojoji 17 yayin da waɗansu 11 suka ɓace bayan da waɗansu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka yi kwantan ɓauna. An kai harin ne a ƙauyen Tongo-Tongo da ke yammacin Nijar. Ƙauyen yana lardin Talabiri inda mahara suka kashe dakarun sojin Amurka 4 da na jamhuriyar Nijar 4 a shekara ta 2017. Wani jami'in tsaro ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa cewa ana kyauta zaton kwantan ɓaunan da aka yi ranar Talatan harin ta'addanci ne. Wata ƙungiyar da ake alakantawa da ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a shekara ta 2017.
Madalla labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, ɗaya daga cikin jam'iyyun ƙasar mai suna Hope Democratic Party ta shigar da wata ƙara inda ta ce tana neman kotun zaben shugaban ƙasa da ta dakatar da rantsar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ko menene hujjarsu? Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ɗauke da ƙarin bayani.
A wata rubutaccen takarda da jam'iyyar Hope Democratic Party ta raba wa manema labarai na nuni da cewa sun shigar da ƙara ne a bisa dalilai da dama, amma muhimmin dalili shine cewa akwai wata shari'a da aka riga aka shigar da ke kalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben da aka gudanar a ranar 23 ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki. To waye akwai dokar da ta baiwa jam'iyyar Hope damar shigar da ƙarar? Kwararre a bitar kundin tsarin mulki Barista mai nasara Kogo Ibrahim yayi nazari.
Wato tsarin siyasar da muke da ita ce wadda take muna harkokin siyasa ba tare da la'akari da da'a da kuma kishin ƙasa ba, domin shi tsarin mulkin Najeriya ya taho ne kamar wandon ƙarfe. Wandon ƙarfe kin san ba za a iya ƙara shi ko a rage shi ba. To magana ce aka ce wa'adin shugabancin ƙasa shekara 4 ne daga ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa zuwa ranar da za a sake rantsar da wani ko ranar da za a sauke wani. To wannan ne, saboda haka idan ka ce ka rantsar da shi ka da dama rudu ya shigo cikin harkokin siyasar mu. Ka ba da dama rudu ya shigo saboda ka ce ka a rantsar da shi, to me za a yi a lokacin da ya kamata a rantsar da shi? Abin da kawai ya kamata ka yi shine ka je kotu ka shigar da korafin ka sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya baka dama ka shigar da duk korafin da kake da shi. To amma maganar ka a rantsar da shugaban kasa kun boka kawo kokwara hujja ba. Magana ce wanda take ba ta da dangantaka da al'amuran da ya shafi zabi.
To sai dai a lokacin da yake bayyana ra'ayinsa a game da batun shigar da ƙara da jam'iyyar Hope Democratic Party ta yi, tsohon shugaban hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya Dr. Mike Omeri ya ce a yi taka tsantsan.
Musamman abin da ya kamata a yi alakari da shi shine jama'anmu, musamman masu aiki ma'aikatan kotu, kotunan da aka kai kararrun su tabbatar cewa su bi abin da ka'idar takardun kotu da dokan kasa ta sarrafa. Kada a bi na son rai a sa kananan party wanda ba su da wani hujja tsananne su zo su dangula mu ko kuma su dangula mu cikin wata halin kakanika. Yanzu ana yinwa ana wahala, gwamnati na shirin ta san yanda za ta taimaka ma jama'a. Jama'a kuma na nan sun mai da fuskan su gargame ga gwamnati a ga wani hanya za a bi a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali. So duk yanda za a yi, kada doka su yi abinda ba daidai ba, abinda doka ya sa a yi shi. Kada wani a yi wani son rai, kada a yi wani son a ce domin dan wana ko yar wata na cikin nan ko can a gutsura haƙƙin mutane ba zai kai mu ga zaman lafiya ba.
Jam'iyyar Hope Democratic Party ta ce an riga an kai wa shugaba Buhari takardar ƙarin da ke bayani cewa indai har an dasa ayar tambaya a wajen kalubalantar zaben nasa, to bai cancanci ɗaukar rantsuwa ba. A daidai lokacin ɗaukan wannan rahoto, fadar shugaban ƙasa bata mayar da martani ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaishe da Madina Dauda. Kamfanin Microsoft yana shirin bude cibiyoyin yanar gizo a nahiyar Afirka, musamman a Najeriya da kasar Kenya, lamarin da ake ganin matasa za su ci moriyar aikin. Ga wakiliyanmu Hawwa Umar da ƙarin bayani.
Biyo bayan haɓakar amfani da yanar gizo a nahiyar Afrika, kamfanin Microsoft ya ce zai kashe dala miliyan 100 da zimmar buɗe cibiyar bunƙasa fasahar zamani a nahiyar, musamman a Najeriya da Kenya a cikin shekaru 5 masu zuwa. Kamfanoni na duniya da suka hada da Alphabet Inc da Facebook sun taka rawar gani a nahiyar Afrika wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma baiwa matasa damar amfani da yanar gizo. Na zanta da matasa, musamman masu amfani da yanar gizo, don ra'ayinsu kan wannan mataki da kuma yadda zai taimaka wa Najeriya da ma al'ummar kasar baki daya ga abin da suke cewa.
Sunana Halima Abdulrauf. Gaskiya wannan abu ne mai kyau da zai taimaka wa waɗannan kasashen da za a iya cewa suna tasowa ne, don ba mu kai wannan cigaba ba da Najeriya da Kenya akwai sauran mu a fannin fasahar zamani. To abu ne mai kyau da zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki, taimaka wa matasa wajen samun musu guraben aikin yi, a kawo internet mai dorewa kamar yadda Google suka yi wa Lagos, da zaka samu internet da zaka iya browsing ba tare da biyan ko CC ba da sauransu.
Sunana Umar Safana. Wato wannan abin ci gaba ne sosai ga nahiyar Afrika da Najeriya baki daya. Kamar inganta aikin yi ga matasa, bunƙasa fasahar zamani, da kuma shigowar hannun jari zuwa kasashen guda biyu, wato Najeriya da ƙasar Kenya.
Sunana Munir Ahmad. Gaskiya alhamdulillah na yi murna saboda wannan ba karamin ci gaba bane ba, musamman ma irin wayannan abubuwa zaki ga sun fi kwarancewa a kasan tura. To gaskiya dai wannan zai taimake mu sosai gaskiya a Najeriya, yanda matasa suke ganin cewa babu abin yi. To kinga irin wannan kamfanin dole an zo babban guni za a samu ma'aikata da yawa, su kinga akwai daman cewa mutane da dama za su samu aiki da kuma karin basira akan irin wayannan abubuwan a kasar mu ta Najeriya.
A wani rahoto da ya fitar, kamfanin Microsoft ya ce sabuwar cibiyar za ta ta baiwa matasa 100 na kasashen biyu aiki don tsara aikace-aikace domin inganta ayyukan cibiyar. Haka kuma cibiyar za ta bada damar yin haɗin gwiwa da masana'antu, gwamnatoci, masu ruwa da tsaki da sauransu domin inganta fasahar noma da wutar lantarki. Yadda shugaban kamfanin Microsoft wato Bill Gates ke taimakawa wajen yaki da cutar polio a Najeriya, ya ƙara ƙarfafawa matasa gwiwa ga tabbatar da wannan dama ta samun dogaro da kai. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Hawa Umar, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:15. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ta baiwa, ku da ma tambaya ni ke da
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata 14 ga watan Mayu, Liya Sharibu ta cika shekaru 16 da haihuwa, a ranar kuma da ta cika kwanaki 449 a hannun kungiyar Boko Haram da take ci gaba da tsare ta, bayan sakin sauran ɗaliban makarantar sakandaren Dabci 104 daga cikin 110 da ta sace ranar 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 karfe 5:30 na yamma. To, tun daga wannan lokacin kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ciki da wajen Najeriya suke ta addu'o'i tare da kira ga hukumomin Najeriya su ɗauki duk matakan da suka kamata a ceto ta. Kamar yadda aka yi bara, lokacin da ta cika shekaru 15 a hannun kungiyar, a bana ma an yi tarukan addu'o'i da kuma ƙara jan hankalin duniya kan buƙatar gaggauta ceto Liya. A cikin jawabin da ya gabata a jami'ar Georgetown da ke Washington DC a nan Amurka, fitaccen marubucin nan da ya samu lambar yabo ta Nobel, Wole Soyinka, ya yaba ƙarfin halin Liya. Professor Soyinka, wanda ya rubuta wani maudu'i na musamman domin karrama Liya, ya bayyana cewa duk lokacin da ya koma yana karantawa sai hawaye domin bakin cikin halin da take ciki. To, na samu zantawa da iyayen Liya ranar da ake bukin tunawa da haihuwarta. Ga abin da mahaifinta Nathan Sharibu ke cewa.
Mun ji daga wurin gwamnati a ƙarshe tun bara a watan 10 da shi shugaban ƙasa ya kira matana, ya yi mata alƙawali akan gwamnatinsa zai iya ƙoƙarinsa a sako yarinya. Sannan kuma ya turo ministocinsa guda uku zuwa gidana akan su yi mana jaje kuma su ba mu tabbaci akan gwamnatinsu suna iya ƙoƙarinsu, yarinya nan za ta fito. Amma tun daga ranar har yanzu ba mu sake jin komai daga wurinsu ba.
Hukuma ba ta sake tuntuɓa ku game da wannan lamari ba, kuma
ba
kuma sake jin ɗuriyar Italiya ba tun bayan wancan faifan bidiyon da kuma muryar tadin da aka fitar da ita baran.
Babu, ba mu sake jin ɗuriyanta ba.
To, banda gwamnati, akwai kuma waɗansu da suke tuntuɓa ku dangane da wannan lamari domin kasancewan kwanakin baya kakakin shugaban ƙasa ya bayyana cewan akwai ƙoƙarin da ake na cetutan da ba sai an bayyana ma duniya ba.
Babu, ba wanda ke tuntuɓa mu, illa masu addinai daban-daban ne suke ziyartar mu, suna mana jaje kuma suna iya ƙoƙarin su kai da kawowa da ku yan jarida kuna iya ƙoƙarin ku, ba wanda ya sake tuntuɓa mu.
To, yau ranar da muke wannan hira da kai, ƴarka take cika shekaru 16 bayan shafe sama da kwanaki 400 a hannun ƙungiyar Boko Haram ɗin nan, wani sako kake da shi ga Liya inda tana jin ka da kuma gwamnatin tarayya?
Ina kira ga gwamnatin tarayya, musamman shi shugaban ƙasa, musamman a yanayin watan Ramadan da ake ciki wannan a yanzu. Ina roƙonsa ya amfani da wannan dama na watan alfarma ya yi cika mana alkawarin da ya yi akan dawowar yarinyar nan. kuma ina gode ma ku yan jaridu da kuma addinai daban-daban akan duk irin kokarin da suke yi akan wannan al'amarin da ya same mu. Ba ni da abin da zan faɗa maku sai da Ubangiji Allah ya saka makowa.
Italiya lokacin da aka naɗi muryarta nan da aka yayata shekarar da ta wuce din nan, a cikin bayaninta tana bayyana damuwa akan damuwarku. Wani sako kake da ita ga Liya Kadara za ta ji wannan hira da muka yi da ita?
Eh, dama ta roka akan yanayin da muna ciki don ta san cewa a rashin ta muna cikin yanayi mai wuya. So dole ne muna cikin yanayi mai wuya, amma duk yanayin da muna ciki nata ya fi namu. So ba abin da zamu yi mu ce sai dai Ubangiji Allah ya yi ikonsa ya dawo mana da ita a cikin koshin lafiya.
To kana da wani sako gare ta inda a ce za ta ji wannan hira? Akwai wani sako da kake so ka idar gare ta?
Eh, ina gaishe ta da ina mata jaje da yanayin da ta samu kanta a ciki. Da kuma sako na musamman ma waɗanda suke rike da ita in dai suna ji na. Rokansu muke yi. Musamman kamar yadda na faɗa da farko a watan Ramadan na yanzu, su yi la'akari su taimaka su sako wannan yarinyan nan.
A nata bayanin, Madam Rebecca Sharibu mahaifiyar Liya ta ce tana muhariya da Liya da jajircewarta.
Nastiya ma ta cika shekara 15 a can, yanzu ma ta sake cika shekara 16 a can. Gaskiya muna cikin bakin ciki sosai. Kuma muna roƙon gwamnati kamar yadda suka yi mana alƙawari su gaggauta su cika mana alƙawari kamar yadda ya faɗa. Kuma muna godewa mutane masu yin addu'o'i dukka duniya gaba ɗaya, muna musu godiya gaskiya. Allah ya saka ma kowa da alherinsa.
To mun yi hira da mai gidanki yake bayyana cewa tun lokacin da shugaban kasa ya aika da ministocin nan suka je suka gana da ku, tun wancan lokacin ba ku sake ji daga gare su ba, ko ta waya ko ta wace hanya ba ku sake ji, ba su sake tuntuɓar ku ba?
Ba mu sake jin su. Dama kafin ya turo ministocin, dama mu yayi mu yi magana a waya da shi, sai ya ce mana ya mu yi haƙuri, yana kokari. Abin ne ba abin da za a faɗa ma duniya gaba ɗaya ba, amma suna kokari. To daga baya kuma sai ya sake tura ministoci guda uku nan, suka zo suka yi encourage namu, kuma suka ce a yi haƙuri, suna kokari, in Allah ya yarda ba da daɗewa ba Liya za ta fita. To daga bayan kuma ba mu sake jin komai a bayan ba.
To akwai waɗanda suke bayanin cewa ko da a ce tuntuɓar ku kawai ake yi, ku iku tsakanin ku da gwamnati kawai ba tare da an yayata ba, kida da zai taimaka ku san cewa ana yin wani abu a maimakon yin shiru, ko kuna da irin wannan tunanin? Ko kuma tunda an yi muku bayanin cewa ana kokari ba su a yayata mu duniya, kun gamsu da haka?
To mu me za mu ce? A yanda za mu faɗa a yanzu abin da yake zuciyarsu ba za mu yi mu sani ba. Mu abin da suka gaya mana shi za mu yi amfani da shi.
To Kadara Liya tana sauraron wannan hira da muke da ke, wani sako kike da shi gare ta?
Ita sako dai shine muna mata addu'a dare da rana, muna mata addu'a, kuma abinda ta yi mun jijjina mata gaskiya. So ta yi kokari, ta yi abinda ko mu ma mai yiwa ba za mu iya ba. So muna mata addu'a a kula yami domin ta samu a sake ta ta dawo a cikin koshin lafiya.
A matsayinki na uwa, kina da bakin cikin shawarar da ta yanke ta gwammace ta zauna da ta yi abin da kungiyar Boko Haram din nan suka buƙaci ta yi ta dawo gida?
Bana bakin ciki da abin da ta yi. Bana bakin ciki ko kaɗan da abin da ta yi. Domin ta yi abu na daidai, tunda madabu da musanci abin da nata ba, ta yi daidai. In Allah ya yarda, kamar yadda ba ta yashe shi ba, in Allah ya yarda watan wata rana ita ma ba za a yashe ta ba, tunda ba ta yi denial nashi ba. Don haka mu ma muna sa tsammani kamar yadda ba ta yashe shi ba, haka shi ma ba zai yashe ta ba, watan wata rana za mu ganta in Allah ya yarda. Muna kira ga gwamnati har yanzu, tunda mu dai ba za mu rufe bakin mu ba, har yanzu muna kira ga gwamnati kamar yadda suka yi mana alƙawari, kamar yadda muka san suna kokari, su kara kokari akan kokarin da suke yi. su ga cewa wannan yarinya an fitar da ita.
Banda ayyukan da aka gudanar a birane da dama na Najeriya da suka hada da birnin tarayya Abuja, Lagos da kuma Jos, na tunawa da haihuwar Liya Sharibu, an kuma yi tarukan gangami da addu'o'i a waɗansu ƙasashen duniya da suka hada da gangamin da aka yi a kofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London.
Even comfort like only you can bring comfort, Lord. We cry out for help, Lord. We cry out for justice, Lord. Help, Lord.
We thank you for strength and courage for Leah, wherever she is. Thank you for holding her in your love, even in these over 2 years.
To Allah ji roƙon bayinsa ya kuma sada Leah da danginta rai da lafiya cikin alherinsa. Nan kuma za mu da sa'aya a wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malam Sidi da har hada shiri da bada umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya.
To madalla, yanzu ga karatun Alkur'ani mai girma.
Habibu Usman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladhina amanu la ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga alheri, ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Sagar Sheikh Daula, shugaban Amurka Donald Trump yana shirin sanar da tsarinsa na shige da fice a yau Alhamis din nan, tsarin da zai rage bada izinin zama Amurka bisa dalilan dangantakar iyali da kuma dalilan jin kai. A jawabinsa ga manema labarai, wani babban jami'in gwamnati ya ce shirin zai ba da ƙarfi kan kula da harkokin tsaro da kuma fifito kan cancanta, da ya jaddada cewa batu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske. Bisa ga tsarin na shugaba Trump, za a ci gaba da ba kimanin mutane miliyan 1,100 izinin zama a Amurka kowace shekara. Sai dai za a sauya tsarin yadda ake kasabtawa, inda za a ba da fifiko kan ƙwararru da kuma mutane masu ilimi da za a iya ɗauka aiki ko kuma za su iya zuba jari a maimakon waɗanda suke da dangi a Amurka ko kuma buƙatun jin ƙai. Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba su aikin gaggawa su fice daga Iraki, yayin da 'yan majalisar dokokin Amurka suke bayyana fargaban shiga yaƙi da Iran. Za a janye jami'an da ke aiki a ofishin jakadancin Amurka da ke Bagadaza a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Trump ta bayyana barazanar da dakarun Amurka a gabas tsakiya suke fuskanta daga Iran da kuma sojojin hayan Iran. 'Yan majalisar sun kushe ɗaukar wannan matakin da kakkausar murya a zauren majalisa, suka ce ana buƙatar samun ƙwararan bayanan sirri kafin ɗaukar wannan mataki.
To masu sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da Hansi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Audu da ta yi gabatar da shirin da kuma Sidi wanda ya bada umarni, da injiniyan mu ta yau Ms. Nashwa, ni Daula Salim ke cewa sai an jima insha Allah idan Allah ya sake dawo da mu.
Afrique.